sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanku da wannan dare da fatan mun sake samun ku lafiya. Suna na Sarfi Lahashi Gunan tare da Zainab Babaji da sauran abokan aiki. Muka sake da muku a wani shiri na daren yau Asabar. 8 ga watan Yuli na shekarar 2023. A cikin shirin za a ji cewa wasu kungiyoyin jin kai na kasa da kasa na neman hanyar ceto mutane kimanin miliyan 11 da karancin abinci. Daga nan Ibrahim Kalmasi Garba zai shigo mana shirin sa na amsoshin tambayoyinku. Sai kuma shirin wasanni a takaice wanda zai kawo muku labaran duniyar wasanni. Amma fa duka sai mun sha labaran duniya tukunna.
Jama'a assalamu alaikum ga labaran duniya mai karantawa Zainab Babaji. Shugaban kasar Turkiya Recep Tayyip Erdogan ya fada a yau Asabar cewa yana matsawa kasar Rasha lamba kan ta tsawaita yarjejeniyar noman hatsin da ta kulla a tekun Black Sea da akalla watanni uku. Sannan ya sanar da ziyarar shugaban kasar Rasha Vladimir Putin a watan Agusta. Yana magana ne a wani taron manema labarai na haɗin gwiwa da shugaban ƙasar Ukraine Volodymyr Zelensky bayan da shugabannin biyu suka gana don tattauna makomar wani shiri na Turkiya da Majalisar Ɗinkin Duniya suka kulla a bara na ba da damar fitar da hatsi daga tasoshin jiragen ruwa na Ukraine ta hanyar Black Sea duk da yakin da ake yi. Ziyarar Zelensky ya biyo bayan ziyarar da ya yi a kasashen Bulgaria da Jamhuriyar Czech a wani rangadi da yake a wasu helkwatar kungiyar tsaro ta NATO da nufin karfafa musu gwiwa wajen daukar kwararan matakai a yayin taron koli da za a yi a mako mai zuwa na baiwa Kyiv shiga kungiyar wanda Erdogan ya ce Ukraine ta cancanta. Sakatare janar na kungiyar tsaro ta NATO Jens Stoltenberg ya ce shugabannin kungiyar za su tabbatar da cewa karshe Ukraine za ta zama mamba a rundunar sojan kasar kuma za su hada kai kan yadda za a kusanto da Kyiv zuwa wannan buri idan sun hadu a Vilnius na kasar Lithuania a mako mai zuwa. Sakataren harkokin wajen Birtaniya James Cleverly ya ce bai kamata Rasha ta kara yin barazana ga tsaron tashar nuclear Zaporizhzhia da ke Ukraine ba. Mai bawa shugaba Joe Biden shawara kan harkokin tsaro Jake Sullivan ya ce a jiya Juma'a cewa babu wata cikakkiyar amsa game da yadda za a dawo da 'yan kasar Rasha da ake tsare da su Ivan Gershkovich da Paul Whelan gida. Shugaban kasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya gana da shugaban kasar Turkiya Recep Tayyip Erdogan a jiya Juma'a a birnin Istanbul. Shugabannin biyu sun tattauna kan yiwuwar tsawaita yarjejeniyar hatsi a lokacin yaƙi da za ta bada damar fitar da hatsin Ukraine lafiya ta cikin tekun Black Sea wanda Rasha ta yi barazanar ba za ta sake sabunta shi ba bayan cikar wa'adin ranar 17 ga watan Yuli. Babban jami'in diflomasiyar kasar Amurka yana ziyartar India da Bangladesh a wannan makon. A cikin kasashen biyu ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta ce Uzra Zaya zai tattauna da kungiyoyin fararen hula game da mayar da 'yan tsiraru saniyar ware da 'yancin faɗin albarkacin baki. Ziyarar da Zaya mai kula da harkokin tsaro na farar hula demokradiyya da 'yancin ɗan adam ta kai ta biyo bayan ziyarar da Prime Minister India Narendra Modi ya kai Washington. Modi ya musanta cewa ana nuna wariya ga wasu tsirarun addinai a India. A Bangladesh, Zaya na shirin ganawa da manyan jami'ai don tattaunawa kan batutuwan da suka shafi jin kai, in ji ma'aikatar harkokin wajen Amurka. Labaran na zuwa muku ne daga sashen Hausa na muryar Amurka. A yau Asabar ne kasar Iran ta zartar da hukuncin kisa kan wasu mutane biyu da aka samu da hannu a harin da aka kai a wurin ibadar mabiya Shi'a a watan Oktoba, inda akalla mutane 13 suka mutu. Kafofin yada labaran kasar sun ce an rataye mutanen ne da sanyin safiyar yau Asabar a garin Shiraz. Kafofin yada labaran Iran sun ruwaito cewa mutanen sun ba da shaida a lokacin da ake yi musu shari'a cewa suna tuntubar kungiyar IS da ke Afghanistan kuma sun taimaka wajen shirya harin da aka kai a wurin ibadar. Hotunan CCTV na harin da aka kai a wurin ibadar Shah Cheragh da ke Shiraz an nuna shi a gidan talabijin na kasar. An ga wani dan bindiga a faifan bidiyon ya mutu a asibiti sakamakon raunin da ya samu a harin. An taba kallon daular Islama a matsayin barazanar tsaro a fadin gabas ta tsakiya da ta dauki alhakin harin da aka kai kan Iran a baya, ciki har da tagwayen hare-haren da aka kai a shekara ta 2017 a majalisar dokokin kasar da ke kabarin shugaban jamhuriyar musulunci ta Iran, Ayatollah Ruhollah Khomeini. Daga ƙarshe, rikici da ake yi tsakanin bangarorin soji a Sudan ya haifar da yawaitar fyaɗe da kuma sace mata da 'yan mata, wasu daga cikinsu 'yan ƙasa da shekaru 12, inji hukumomin agaji da jami'ai. A wata sanarwa da kungiyar Save the Children ta fitar a jiya Juma'a, ta ce matasa masu ɗauke da makamai suna cin zarafin 'yan mata tare da yi musu fyaɗe. A wani jawabi da ta fitar a jiya Juma'a yayin da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce an samu ƙaruwar cin zarafin mata. Yaƙin da ya ɓarke a ranar 15 ga watan Afrilu ya gwabza da sojojin Sudan da dakarun Rapid Support Forces RSF, wanda suka yi kace-kace akan shirin miƙa mulki ga farar hula. Faɗan da ya fi karkata ne a babban birnin ƙasar Khartoum da kuma yammacin yankin Darfur.
Zainab Babaji kenan ta karanto mana labaran duniya daga sashen Hausa na muryar Amurka. Madalla. Wasu kungiyoyin yankin tafkin Chada sun gudanar da wani taron tattauna hanyar ceto mutane kimanin miliyan 11 da ke neman mafaka daga fada matsalar karancin abinci. Daga Maiduguri ga rahoton Haruna Dauda Biyu.
Kungiyoyin ƙasa-da-ƙasa da ke makwabta da tafkin Chadi da kuma ke kasashe guda hudu na lahiyar Afirka, wani ya da Nijar da Chadi da Kamaru da kuma Najeriya, sun gudanar da wani taro a garin Jamaida da ke ƙasar Chadin kan hanyoyin da za a bi wajen haɓaka harkan jin ƙai a ƙasashen. A sanarwar bayan taron, kungiyar ta rahoto cewa akwai mutane miliyan 11 da suka fito daga ƙasar Kamaru da Chadi da Najeriya da kuma Nijar, wanda wannan rigingimu ya shafa kuma ya daidaita da ya haifar da matsanancin rayuwa da kuma shin isassun kayan harkokin jin ƙai. Wannan ƙasashe dai da ke makwabta da yankin tafkin Chadin, babban matsalarsu shine rashin tsaro da kuma rashin isassun kayan jin ƙai. Ta ce kuma suke kungiyoyi masu zaman kansu na ƙasa da ƙasa da kuma gwamnatoci suna taimakawa ƙwarai da gaske wajen tabbatar da cewa waɗannan jama'a sun jajirce a mazaunin nasu. Ta ce kuma suke akwai matsalolin da suke fuskanta kamar rashin isassun abinci da tsaftataccen ruwan sha da muhalli da kuma harkokin kiwon lafiya. Wannan kashi akwai mutane kimanin miliyan 5.6 da ke fama da wannan matsala a yanzu hakan, da kuma wasu kananan yara kimanin 758 cikin yaran da ake da su a wannan yankin da ke fama da ciwon yunwa, wato rashin abinci mai gina jiki. Sanarwar bayan taron ya nuna cewa miliyoyin mutanen da wannan rikici ya shafa da kuma kungiyar na ƙasa da ake kira IRC ta taimaka. To wai shin ya mutane ke kallon wannan hasashe da kungiyoyin ƙasa da ƙasa masu zaman kansu? Barista Abubakar Musa, wani masanin harkokin tsaro na yankin tafkin Chadi, ga kuma yadda ke kallon lamarin.
A zahirin gaskiya yunwa kam akwai shi, kuma mallam in ka duba mu 'yan Najeriya da Kamerun da Chadi da Nijar din, duk za mu iya mu ce duk mutane ɗaya ne, kuma duk wannan tashunan hankali din ya shafe mu duka. So yunwa kam gaskiya ana yi. Don me yasa nace yunwa ana yi? Kauyuka babu, ba noma, baka isa ka shiga kauyen Chadi ko Nijar ko Najeriya ka ce za ka yi noma ba. In ka ce za ka yi noma, wayannan tsiraran mutane sai zo su ka shiga. So ka gani da wannan din dole wannan kasashe guda hudu din za su fuskanci matsalan abinci. Don me yasa na faɗa haka? Don tashin hankalin su Boko Haram da wayansu abubuwa. Ba a yi noma ba, ina za a samu abinci? Kai babba baka ci ba, balantana yaro karami. To ka gani muna roƙon Allah, Allah ya sa taron da suka yi wannan ya bada ma'ana, da kuma Allah ya kawo mana saukin tashe-tashen hankaluwan da muke ciki a nan.
Wannan taruri ya samu halartar kasar Kamaru da Chadi da Nijeriya da Nijar da kuma Najeriya, wanda dukkaninsu waɗannan rigingimu ya shafa. Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
A gaida Haruna Dauda Biyu, kafin mu kai ga shirinmu na gaba, a shakata da wannan.
Aikin a gurin kusa. Allah ka wanda baka yi kamata yi ba har yau.
Shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. Ga masu sauraron mu a tamhuren Niger, za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 22.5 zangon FM. Za a iya samun mu ta yanar gizo ta adireshin voahausa.com ko kuma ta shafukan mu na kafofin sada zumunta Facebook, Twitter da ma Instagram. Yanzu kuma sai shirin mu na gaba.
Masu sauraron mu, assalamu alaikum, barkanku da sake saduwa a wannan shirin na amsoshin tambayoyinku. Yau za a ji kashi na biyu kuma na ƙarshe na amsoshin wasu masu sauraron mu da suka hada da Sani Dankani da Balarano, masu son jin tarihin sarkin Kano na farko. To idan masu tambayar na saurare, ga wakilinmu a Kano Mahmud Ibrahim Kwari da kashi na biyun kuma na ƙarshe na amsoshinku da ya samo daga masanin tarihi masarautu Malam Ibrahim Ado Kurawa, wanda Mahmud ya ci gaba da tambayar sa kamar haka.
Shekara 2000 din nan da Shiba Gauda ya kafa sarautar Kano, a lokacin ma ya raba misali hakimai irin waɗanda muke gani, kamar a ce akwai hakimi a gari kaza, hakimi gari kaza da sauran.
Eh to ai ka ji yanda na gaya ma misali yanzu wa'annan da suka zama saraki su ƴaƴan sarauta ne, saboda suna da martaba kamar dan Isa misali, saboda Isa da yazo tare da Gauda, saboda aka ɗansa sai aka sa shi a fada ake ce wa dan Isa. Kaga wannan lokaci ya zo, aka zo aka nada ma dawaki saboda yaki, aka yi makama saboda yaki, galadima aka ro daga warno aka ciro ma, to kaga duk tafiya ake. Sannan Muhammadu Ramfa ya zo yayi tara ta Kano, ki soki shi kuma ya rinka ƙara sarautu, wani ma ya zo yayi dan iya saboda dan uwansa dan da suke uwa daya, shi kuma yana sarki. Suda kaga abubuwa ne suke ci gaba, ba wai a lokaci guda yau abu guda ya zo ya tsara mulki na cewa ga yanda za a yi sarautawa. Saboda abu ne ana tafiya ana samun ci gaba, kamar yadda muke yanzu a zamanin nan, sarautu da suke a Kano da yawa an ka karbo daga wurare daban-daban, tun daga sarauta ta ƙasa Kacalla kaga arota akai, kuma magana Fagaci aroshi akai, ajiya aroshi akai, duk wannan sarautu daga wasu wurare aka rinka nemo su daga baya, irin su Uban Doma lokacin sarki Kano Ado an aro sarautu da yawa, kowane sarki a Kano sai ya aro sarauta.
Wai bayan hallar Kano da kirkirar masarautar Kano da shi Bagauda ya yi, akwai wani aiki da za a ce tsawon mulkinsa na shekara 60 din nan ko 60 ba kaɗan za a iya cewa ya yi shi misali?
Yi to ai haɗa kan mutane ai ba ƙaramin aiki ba ne, ka haɗa kan mutane daban-daban kamar da su ƙasa guda shi ne abin da Bagauda ya har muka zo zuwa yanzu. Kano ɗaya ce ba a taɓa raba ta ba. To kaga yau nan ba karamin aiki bane, hada kan al'umma duk rayuwar mutane abinda ake so ai hadin kai, abinda Bagauda yake nan, abinda Shehu Usman Dan Hudiya yake nan, abinda Rumfa yake nan, abinda muke ciki yanzu kenan.
Ko da yake ana cewa shi Bagauda din nan ko sunansa Dauda ne, ina alakar sa da magabata wanda suka kafa waɗannan ƙauyuka, misali waɗanda tarihi ya nuna kaman irin su tsumburbura da dangoginsu?
To, alal hakika akwai sabani da yawa. Wasu ce ba goda musulmi ne, wasu ce ba musulmi ba ne, amma mu dai abin da muka ɗauka shi musulmi ne tunda kaga sunansa Dauda. Kuma idan ka karanta kamar ita Kano Chronicles zaka ji an ce ƴaƴansa ɗin nan suna ta rigima da arna, wato maguzawa wanda ba sa sallah. To kaga anan duk da yake dai addinin musulunci bai zama addinin daula ba sai daga kan sarkin Kano ya ji, kuma wurin shekara 400 kenan tsakaninsa da Bagoda. To amma duk da yake bai zama ba, tana iya yiwuwa su anan sarakunan suna yin addinin ne kawai a tsakaninsu a gida, sauran abubuwan da suke a gari kuma ya zama ba addinin ake ba. Sai lokacin ya ji da Wangarawa suka zo ya rigina masallacin Juma'a yayi abubuwa da na addini, ya tabbatar da shi ya ce shi ne addinin daular Kano. To kaga anan ai su kuma sauran mutanen sun ci gaba da abubuwansu, amma almuhim su dai wannan zuri'a ta Bagoda mu zai fi mana kyau mu ce musulmi ne su tun daga irin sunayensu na musulunci. Amma idan muka ce ba musulmi bane kaga mun shiga wani abun daban.
Wai me tarihi ya nuna dangane da watakila ko wani abu na kalubale da za a iya cewa watakila ya fuskanta, tunda kamar yadda kai magana batu na haɗin kan jama'a ba ƙaramin al'amari bane, dole yana tattare da wani kalubale nasa. Akwai abin da ya nuna cewa misali ya fuskanci wani kalubale wajen lokacin da yake kokarin ya kafa sarauta na farko?
A dole ai gashi kai ma ka faɗa, tunda idan ka duba ai wannan kasar ba kamar yadda muke fa yanzu bane. Mutane ne ba su da yawa, kasa ce da dabbobi, namun daji da waye da sauransu da sarkakiya
da dazuzzuka.
Yawwa, kuma mutane suna rayuwa wanda dai ga ta nan a wahale, kawai dai dan abin da suka noma za su yi amfani da shi. To kaga ai ba za ka iya hadawa da irin wannan zamani namu ba. Amma abin da yake da muhimmanci ya kafa hukuma, cewa ga wani tsari na mulki wanda yake ya bambanta da kasashen da ba su da tsari irin na hukuma, wato abin da ake cewa state. At least akalla shi yayi wannan, kuma kafa wannan abin da babu ka zo ka yi shi, zuri'arsa suka yi ta mulki a cewa na dan wani, tunda haka yake dai a zane har izuwa wannan tsawon shekaru. Ai kaga akwai kalubale,
za a iya cewa
akwai dai abin da muke faɗa hasashe ne, za a ce sun yi kaza, wanda yake na masu ilimi ne zurfi za su iya zauna su fitar da irin wannan abubuwan da suka yi. Abin da mai muhimmanci shine haɗin kan jama'a.
Akwai watakila tsari irin na watakila sha'ani cikin da hukuma, an samar da hukuma, an aka ce an samar da hukuma kuwa akwai zance na hukunci, za ka kawo zancen yayi da watakila salon shari'a ko kuma tabbatar da hukunci akan wanda aka tarar da cewa ko yayi ba daidai ba.
Kwarai da gaske, ai idan ka duba tarihin dan adam tun da ya fara zuwa a rayuwarsa, ai yana da wa'annan abubuwa sharadai. Indai mutane za su zauna a tsakaninsu, dole kowa ya salwantar da wani haƙƙinsa saboda amfanin jama'a. Shi ne abin da ake nufi a saka shugaba. Ka yadda cewa akwai wani abunka da shi zai nemo maka, kai kuma za ka hakura da wani abun, da wani ikon da kake da shi, sannan kuma dole ka ƙarfafe shi da wani abun, kaga shi ne haraji. To duk wannan abubuwan suna faruwa ne a inda aka ce za a iya kafa hukuma. A bambancin mutanen da suke da hukuma, su masu hukuma suna da wasu ka'idoji da za a keɓe, kuma sun haɗa mutane daban-daban, ba wane duk ƴan uwa ba. Ka gane, mutane suka zo suka haɗu, kai da kakanka da wannan, wannan can da wancan, ka gane, kowane iyali daban-daban-daban su zo su haɗu wanda yake ba ƴan uwa ba ne. To shi ne za a ce an kafa hukuma, an kafa daula, an kafa ƙasa, state. Saɓanin irin ƙasashen Afirka, ƙabilu da ba su da wannan, wanda tsakaninsu za su zauna wani ɗan uwan ne kawai, babu wani tsari. Wanda tura suke ce musu stateless, abinda Max Weber ya yi cewa ga abinda tun aka kafa hukuma, ka ga dole akwai wanda za su yi mutane gadin rayuwarsu, ko wanda za su yi yaƙi, ka gane, da wanda za su tabbatar da wani abu in an yi shi ba daidai ba. To duk wannan shi ne abinda ake kira state, ko ko da ya take, ko ba ta kai irin ta Najeriya da muke ciki ba, ko Ingila. Wannan abun Chinese sun fara shi shekara 500 kafin Annabi Isa. Su suka fara yi. To kuma duk ɗan adam wanda yake fitira ce ta mutum, tunda Allah ya halicce shi ya sa masa wa'annan abubuwan, cewa in ya kai wani matsayi zai iya yin wannan, kai ka zo na zo, to ya za mu zauna, kaga sai an fitar da tsari.
Daga lokacin da Bagauda ya kirkiri sarautar Kano zuwa yanzu da muka yi lissafi da kai, yanzu ana magana shekara 1000 da wajen shekara 20 akai. Sarakuna nawa Kano ta yi?
Ina jin 54 ne har izuwa wannan sarkin namu na yanzu.
Shi ya shekara kusan 60 kace yana sarautar Kano, 50 da doriya. Akwai wanda ya fi shi ko kuma ya kai shi shekaru a sarautar Kano?
Akwai, suna da yawa, an san samu daban-daban. Kuma ka ko namu sarkin Kano Alhaji Aduba ya rai, kaga shekara 50 yana mulki. To an sassamu sarakuna daban-daban da suka yi mulki a Kano, amma dai daga lokacin da shi Bagauda ƴaƴansa suka karɓa, ga sanan dai sun yi mulki kuma sun daɗe. Bayan shi Bagauda ya rasu ɗansa Warisi, shi ya yi sarauta kuma shekarar Warisi 32, shi Bagauda shekararsa 64 yana sarauta a Kano, kamar yadda wasu marubutan suka bayar. To kaga an sassame su da yawa, wa'annan sarakuna kowanne da shekarun da yana mulki, amma dai sarakunan nan 54 ne, ina zato har izuwa kan sarki na yanzu.
To sai a kasance da mu makon gobe don jin wasu ansoshin tambayoyin. Yanzu a madadin wakilinmu a Kano Mahmud Ibrahim Kwari, da wanda ya ansa mana tambayoyin Malam Ibrahim Ado Kurawa, da wanda ya haɗa mana sautin Salaban Abu da injiniyan mu na wannan lokacin, ni Ibrahim Kalma Sigarba ke cewa a huta lafiya.
To a gaida Malam Ibrahim, yanzu kuma sai
wasanni a takaice.
Ancelotti zai koma horarza 'yan wasan Brazil. Coaching Real Madrid Carlo Ancelotti zai karbi ragamar horarza tawagar kwallon kafar Brazil a kaka mai zuwa, kamar yadda shugaban hukumar kwallon kafa kasar Indolado Rogin ya bayyana. Brazil, wadda ta lashe kofin duniya har sau 5, na da kwarin gwiwa cewar Ancelotti shine zai zagoranci kasar zuwa gasar Copa America da zai gudana a watan Yuni na shekara ta 2024. Brazil dai ba ta da wani tsayayyen bayan koci tun lokacin da aka kammala gasar cin kofin duniya a bara bayan da kocin ta Tite yayi murabus jim kadan da kashin da suka sha hannun Karotiya. Brazil dai ta ci taron nyamar dala miliyan 3 saboda hakar tafki a gidansa. Mai shigar da kara na gwamnatin Brazil yace tarar gurzon dan wasan kasar nyamar kimanin dala miliyan 3,300 sakamakon yadda ya gina wani tafki a cikin katafaren gidansa da ke wajen birnin Rion de Janeiro. Kylian Mbappe na ganin kila zai bar Paris St Germany a bazaran nan saboda ba shi da niyyar tsawaita contractin sa a kungiyar ya wuce shekara mai zuwa na 2024 kuma zabin sa shine ya tafi Real Madrid. Mai tsawon baya na kungiyar Arsenal William Saliba ya sanya hannu kan wani sabon contract na shekaru 4 da kungiyar wanda zai kai shi shekara ta 2027. Dan wasan dan asalin kasan Faransa mai shekaru 22 na daga cikin wadanda kungiyar ke ji da su bayan rawan da ya taka a kakar wasan da ya gabata. Ya buga wasa 33 sannan ya zura kwallaye 3 a Arsenal. Manchester United na sa ran kammala cinikin Onana daga Inter Milan. Kocin Manchester United Erik ten Hag na shirin warware matsalar da ke tattare da makomar golar su David De Gea. An sanya wa dokar wariyar launin fata sunan dan wasan Real Madrid Vinicius. Gwamnatin Rio de Janeiro ta sanya wa dokar wariyar launin fata sunan dan wasan Real Madrid Vinicius. Duka masu ruwa da tsaki na gwamnatin sun amince da sunar dokar Vini Jarlo da aka samar a watan Yuni wanda za ta rika dakatar da duk wanda ya karya ta a kakar da ta wuce. Dan wasa Vinicius mai shekaru 22 ya fuskanci wariyar launin fata a wurare daban-daban. Yau wata rana ce ta musamman, ina kuma fatan ƴan uwana za su yi alfahari da ni kamar yadda ya bayyana a yayin bikin dokar da aka yi a filin wasa na Maracana inda ya fara buga wasa a matsayin babba a Flamengo. Tottenham ta yi wa Harry Kane gwagwabar tayi inda za ta kara masa albashi sosai da yafi wanda yake karba a yanzu a duk mako na fan 200,000 domin ya ci gaba da zama a London. To amma kuma kocin Bayern Munich Thomas Tuchel ya yi takanka takanas ya je har gidan captain din na Ingila ya gana da shi domin shawo kansa ya je ya koma kungiyar ta Jamus. Lado Salisu Garba muryar Amurka daga Adamawa a Najeriya.
A gaida Lado Salisu. Yanzu kuma sai shirinmu na ƙarshe labarai amma a takaici.
Shugaban kasar Turkiya Recep Tayyip Erdogan ya faɗa a yau Asabar cewa yana matsawa kasar Rasha lamba kan ta tsawaita yarjejeniyar noman hatsin da ta kulla a tekun Black Sea da akalla watanni 3. Sannan ya sanar da ziyarar shugaban kasar Rasha Vladimir Putin a watan Agusta. Sakatare janar na kungiyar tsaro ta NATO Jens Stoltenberg ya ce shugabannin kungiyar za su tabbatar da cewa a ƙarshe Ukraine za ta zama mamba a rundunar sojan ƙasar kuma za su haɗa kai kan yadda za a kusanto da Kyiv zuwa wannan buri idan sun haɗu a Vilnius na ƙasar Lithuania a mako mai zuwa. Babban jami'in diplomasiyar Amurka yana ziyartar India da Bangladesh a wannan makon. A yau Asabar ne kasar Iran ta zartar da hukuncin kisa kan wasu mutane 2 da aka samu da hannu a harin da aka kai a wurin ibadar mabiya Shi'a a watan Oktoba inda akalla mutane 13 suka mutu.
Masu raro da haka ne muka kashen shirin namu na yau baki daya. Sai a kasance da mu da karfe shirin na safe gobe Lahadi idan Allah ya kai mu inda za mu kawo muku wani sabon shirin. Za kuma yi zuwa shafukanmu na yanar gizo domin sake jin wannan shirin ko kuma sauran shirye-shiryenmu da suka gabata ta adireshinmu na voahausa.com da shafinmu na Facebook. Yanzu amarin Zainab Babaji da ta nika muku shirye-shiryenmu na yau da Baba Yakubu Makeri wanda ya haɗa tare da bada umarni da ma injiniyanmu na yau. Misar Fil Hashin Gumel ke cewa mu kwana lafiya. Salamu alaikum.